الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren 22 ga watan Jumadal Akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1435 wacce ta daidai da 21 ga watan April shekara ta 2014 wannan shine kasad na 112 daga cikin jerin kasusuwan tafsirin alqur'ani mai girma wanda al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith babban malamin hadisi wanda ya da'awar salafiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malam awwal adam albani Allah ya kai haske kabarin shi amin Allah ya daukaki darajojin shi cikin wadanda suke shahidai amin yayi watake da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba a makon da ya gabata har yanzu muna tafsiri a cikin suratul baqara surar da ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga makka zuwa madina ma'ana tana daga cikin surorin da suka sauka daga farko-farkon hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa garin madina ma'ana tana daga cikin awailu ma nazala بعد الهجرة سورة البقرة كما يدى كوكا جدا ما سورة مدنية معنى تاسو كباين هجرة هجرة المنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم زوا غرم مدينة تو يا هاي پرد وصئر هكونچا أتكين الدين يا هاي پرد سوية سلونا دعوة دي يدى أكي پسكنتا كوكما أكي مؤاملة حتى دواتن دسكة باكا سريبا wato wadanda suke ba musulmi ba afwan manzon Allah ya zauna a garin Madina da Yahudawa ya zauna a garin Madina da Kiristoci kuma a cikin garin Madina akwai maguzawa wadanda ba su da wani addini da suke bi ba su da wani littafi da suke bi wanda ya sauka daga gurin Allah madaukakin sarki wanda wannan ta sa surorin da suka sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya zama sun dauki irin wannan salo da annabi da shi da musulmi suka samu kansu a ciki kenan suratul baqara tana dauke da abubuwan da suka shafi bayani game da tauhidi da bayani game da shari'o'i saboda a cikin garin Madina akwai waɗanda suke kafire ne mushrikai ne akwai waɗanda suke yahudawa ne kenan suna da buƙatar ayoyin da suke da munasaba da su a garin Madina aka samu bayyanar munafikai wanda a farkon al'amari ba su bayyana ba wannan ta sa suratul baqara tana dauke da ayoyi dake bayani game da abin da ya shafi munafikai suratul baqara ta sauka ne bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sauka a madina da shi da musulmi wanda a daidai wannan lokaci suna da buƙatar al'amuran da suka shafi zamantakewar rayuwa da hukunce-hukuncen kasuwanci da al'amuran da ya shafi alƙaura da amanoni da abin da ya shafi zamantakewa irin ta aure wannan ya hukunta suratul baqara ta sauka da dukkan waɗannan hukunce-hukuncen idan ba mu manta ba a makon da ya gabata ko makonni biyu da muka wato yi tafsiri game da waɗannan ayoyi da suka gabata mun ɗauko kusan tun daga ayar da Allah madaukakin sarki ya fara bayani game da hukunce-hukuncen dukiya ta marayu tun daga nan waɗannan ayoyi na suratul baqara malamai suke cewa sai suka fuskantar da tunanin al'ummar musulmi gaba daya game da abubuwan da suka shafi mu'amala tsakanin musulmi da musulmi mu'amala tsakanin ma'aurata guda biyu wanda har a makon da ya gabata muka karanta aya ta 221 ko ayar da Allah yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min, wanda muka fara tattauna masaloli waɗanda suke da alaka da zamantakewar aure, da ina hukuncin kulla auratayya tsakanin waɗanda suke ahalu millataini, musulmi ya auri wacce ba musulma ba, wacce ba musulma ba a aura ta ga wanda yake musulmi, ina hukuncin wannan a musulunci. Mun tattauna waɗannan matsaloli wanda a yau kafin mu dora mu ci gaba insha Allah zan umurci mallam ya maimaito mana ayar mu ƙara fassara ta, daga nan sai mu dora daga inda muke tattauna bayanai a cikin tafsirin Abu Abdullah al-Imam al-Qurtubi. Na'am mallam, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
Allah madaukakin sarki yace wala tankihul mushrikati hatta yu'min, kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani. Wannan Allah madaukakin sarki yana magana ne da waɗanda suke musulmi mu'minai, yana umurtar su da cewa kada su kuskura su auri waɗanda suke mushrikai ne har sai sun yi imani. Mun tattauna a wancan makon cewa al-mushrikat lafazi ne wanda ya tattaro waɗanda suke da asalin addini addinin ya gurbace, da kuma waɗanda suke maguzawa gaba ɗaya marasa addini masu bautar gumaka. To amma daga baya sai kuma waccan aya ta suratul Ma'ida sai ta zo ta khassasi ta rage fadin wannan hukunci, sai ta cire waɗanda suke alkitabiyyat, ma'ana ahlul kitabai, yahudawa da kristoci, kamar yadda malaman tafsiri suka tafi akan haka, kamar irin su al-Imamu wato Abu Ja'far al-Tabari da al-Imamu wato Abu Ja'far al-Nahas a cikin littafin I'rab al-Qur'an da kuma An-Nasikh al-Mansukh. Ma'ana wannan ayar tana dauke da hukunci bi fadi, sai dai ayar suratul Ma'ida tana dauke da hukuncin da ke rage fadin hukuncin wannan ayar. Da haka da Allah ya ce al-mushrikat, sai ayar suratul Ma'ida ta ce banda waɗanda suke mata ne na ahlul kitabi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu allazina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba. Wannan ayar malamai suka ce aya ce wacce take rage fadin hukuncin wannan gaba a cikin wannan aya ta suratul Baqara, saboda malamai kamar da muka ambata suna da mazahib guda uku, mana sun fassara wannan ayar da ɗayan fassarori guda uku. Fassara ta farko suka ce wannan ayar asali aya ce da ta tabbatar da ba a auren duk wata wacce ba musulma ba, sawa'un mushirika ce, wasaniya mai bautar gunki ba magujiya, ko ku a'a kitabiyya ce, yahudiya ko nasraniya. Wannan ma waɗanda suka tafi akan wannan da aka suka ce ayar tana game hukuncin kowa ne, daga nan sai ayar suratul maida sai ta share wannan ayar mana waɗanda suka tafi akan cewa wannan ayar mansuha ce ayar suratul maida ita ce ta shafa hukuncinta wasu ko suka ce a wannan ayar tana nan da hukuncinta kuma baqiyatun ala umumiha tana nan da hukuncinta mai fadi waɗanda suka faɗi wannan suka ce kenan a ƙarƙashin wannan bai halatta a auri mushrika ba bai halatta a auri ba magujiya ba bai halatta a auri ba yahudiya ko kirista ba su kuma sai suka dauki waccan aya ta suratul maida ai matan da suke asali ahlul kitabai ne waɗanda suka musulunta amma malamai sun ci gyaran su akan wannan ra'ayi da wannan mazhabi da suka tafi zuwa gare shi fassara ta uku da muka ambata game da wannan aya malamai suka ce wannan ayar amun ce amma makhsusun bi ayatil maida mana aya ce da take dauke da hukunci mai fadi ta haramta auren mushrikai ta haramta auren ahlul kitabaini dan wannan ayar ta tattaro hatta ahlul kitabaini mushrikaini kamar yadda muka bayyana a waccan aya ta cikin suratul tauba a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al masih ibn Allah allati zalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ما لم يسكت يوانن آير مصمم قبلن تكرشد الله سبحانه amma yushrikun bayan a farkon ayar Allah ya fadi yahudawa ya fadi kristoci kuma daga ƙarshe yace subhanahu amma yushrikun malamai suka ce to wannan ayar ta shigar da yahudawa da kristoci a cikin jumillar mushrikai da aka ƙarƙashin wannan malamai suka ce wannan ayar tana dauke da hukunci ne mai fadi to amma ayar suratul maida tana dauke da hukunci wanda yake rage fadin hukuncin wannan ayar na bayyana a wancan makon cewa wannan fassara da muka yi ita ce fassarar da ta dace da mafi yawancin waɗannan malamai waɗanda na faɗa mana daga cikin su akwai al-Imam Tabari ibn Jarir a cikin kitabu tafsir da al-Imam Al-Qurtubi a cikin littafin shi wato tafsiri da littafin al-Fath ma'ana Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani da littafin Abwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an na al-Imam Ash-Shanqiti da littafin shi na biyu Daf'u Iham al-Ittirab an Ayil Kitab da littafin Ma'alim at-Tanzil na al-Imam al-Baghawi da littafin Fathul Qadir na al-Imam Ash-Shawkani da littafin An-Nasikh wal Mansukh na al-Imam Abu Ja'far an-Nahas da littafin Ibn al-Jawzi na wato An-Nasikh da Al-Mansukh waɗannan malaman dukkan su sun tafi akan cewa wannan ayar asali amci amma ayar suratul maida ta rage mata fadin hukunci a ƙarƙashin wannan malamai sai suka ce ya halatta ku ji jama'a ba ya sunnanta ko mustahabi ba ya halatta ayar tana bayani game da halaccin auren matan da suke kitabiyatu ne mana yahudawa ne ko kuma wato asalin kristoci ne malamai suka ce ya halatta aka ce ba cewa akai mustahabi ba ina fata jama'a mun fahimta wannan jama'a fassara da muka yi wa wannan gaba ya dace da mafi yawancin mazhabin da sahabbai suka tafi akai daga ciki akwai Abdullahi dan Abbas tarjumanul Qur'an habur hadhihi al-umma sannan daga ciki akwai Sayyidina Umar dan Khattab sannan daga cikin su akwai Huzaifatu ibn al-Yaman da Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin tabi'ai akwai Sa'id ibn al-Musayyab da wasu daga cikin manya-manyan tabi'ai irin su Mujahid da Qatada da sauran makamantan su mana kun ga yanzu kenan mun karanta ayar sannan sai muka fassara ta da Qur'ani kamar yadda yake dama shine manhajin da mu ahlus sunna muke akai game da abin da ya shafi fassara alqur'ani tafsirin alqur'ani shine a dauki qur'ani a dauki sunna sai a fassara alqur'ani da su ma'ana tafsirul qur'ani bil qur'ani was sunna a dauki qur'ani a dauki sunna sai a fassara su da alqur'ani to sa'annan idan aka fassara sai kuma akalli yaya malaman farko suka fahimci waɗannan ayoyin kuma suka yi aiki da su ina fata jama'a mun fahimta kun da ji fassara sannan waɗannan sahabbai da waɗannan tabi'ai a aikata sai aka ga sun yi aiki da wannan ayar a inda Hudzaifatu ibn al-Yaman ya auri wata bayahudiya shi kuma ɗayan sahabin ya auri Kirista ina fata mun fahimta har sayyidina Umar ya rubuta musu takarda cewa su rabu da su Hudzaifa yace atazumu annaha haramun kana riya cewa haramun ne mu aure su Umar sai yace a'a ba ina riya cewa haramun ne ku aure su ba sai dai na guji kada mutane su yi koyi da ku kada su kwaikwaye ku saboda ku masu daraja ne ku masu mutunci ne kada mutane su dauka wannan wata sunna ce mustahabbiya a ai bal ja'iz ne kawai halal ne kawai ina fata jama'a mun fahimta a wata riwaya ma aka samu sayyidina Umar yake cewa abinda nake jiye muku tsoro akhafu alaikum alla ta'adu almumisat yace ina jiye muku tsoran kada ku je ku auri mazinata waɗanda sun gama yawon duniya ta gama yawon dandi yar alhaji ce ita kuma ta dawo sai ka aure ta kai a matsayinka na shugaba a matsayinka na liman a matsayinka na mai mutunci allazi yuqtada bihi fil nas kaga to wannan kaga bai dace ba kenan amma sauran gama garin musulmi fa wannan idan sun yi ba laifi bane wannan ayar shi ita ce abin da take bayyana haka ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki yace wala amatun mu'minatun kuma lallai baiwa mu'mina baiwa wacce take mu'mina khairun min mushrikatin tafi alkhairi a wurin Allah kuma tafi alkhairi ta fuskar aure wato fiye da wacce take mushrika Allah yace walau a'jabatkum koda ita wannan mushrikar ta burge ku saboda kyanta ko saboda dukiyar ta ita hajiya ce ko kuma saboda matsayinta ko saboda gidansu ko saboda darajarta waccan baiwar mu'mina to tafi wannan alkhairi Allah madaukakin sarki sai yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aura wa mushrikai ƴaƴan ku mata ma'ana wannan gaba Allah yana magana da waliyai ne waɗanda waliccin mata yake a hannunsu su suke aurar da su Allah sai yace da su waɗannan kada ku aurar da ƴaƴan ku ko waɗanda suke karkashin ku waliccin su yake hannunku kada ku aura musu mushrikai hatta yu'minu har sai su mushrikai din sun yi imani malamai gaba ɗayan su suka hadu kamar yadda al-Imam Ibn al-Munzir ya hikaito a cikin Kitabul Ijma' yace malamai gaba ɗaya sun hadu akan bai halatta a aurar da musulma ga wacce ga wanda yake mushriki ba wannan mushrikin Kirista ne ba Yahude ne a'a pagan ne mara addini ba ma guje to bai halatta a aurar mishi da musulma ba kai da waliccin musulma ke hannunka ko ƴarka ko kanwarka ko kuma mutuwa akai aka bar maka su akai maka wasiya ka kula da su marayu ne to bai halatta ka aurar da ita ga wanda yake ba musulmi ba wannan malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akai Allah ya ce wala abdun mu'minun kuma lallai bawa mu'mini mai imani da Allah khairun yafi alkhairi a wurin Allah kuma yafi alkhairi a gurin wanda za a aura ma wanda zai wato zai anshi auren su min mushrikin fiye da wanda yake mushriki walau a'jabakum ko da ya burge ku saboda matsayin shi ko dukiyar shi ko kyan shi ko wani abu da yake da shi na duniya na rayuwa Allah madaukakin sarki kamar kai tambaya kace me yasa Allah madaukakin sarki ya haramta aurar da ƴaƴa musulmi zuwa ga waɗanda suke ba musulmi ba Allah sai ya ce ulaika kaga waɗancan yad'una ila an-nar kira suke zuwa ga wuta ai kira suke zuwa ga aikata ayyukan da in mutun ya doge akan su to lalle za su kai shi zuwa ga wuta Allah ya kiyaye Allah ya ce wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi idni shi ko Allah yad'u ila aljanna yana kira ne zuwa ga aljanna ai yana kira ne zuwa ga ayyukan alkhairi da idan bawa ya aikata to lallai Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna da falalar shi wal maghfira kuma Allah kira yake zuwa ga ayyukan da idan ka aikata su Allah zai gafarta maka zunubanka Allah ce bi iznihi Allah da iznin shi yake wannan kira da iznin Allah ma'ana Allah yana da izini Allah yana da umurni ina fata an gane Allah ce wa yubayyinu ayatihi linnas kamar haka Allah madaukakin sarki yake bayanin ayoyin shi ga mutane ku kalli yadda wannan aya take dauke da bayani game da abin da ya shafi tsarin zamantakewar rayuwa tsarin aure wa ya kamata ka aura kai musulmi wa bai kamata ka aura ba kai wa ya kamata ka aura wa yarka waye bai kamata ka dauki yarka ka aura mishi ba kaga wannan aya tana tabbatar da wato tsari na zamantakewa a tsakanin musulmi ina fata an fahimta wa yubayyinu ayatihi linnas Allah yake bayanin ayoyin shi ga mutane ma'ana wannan bayanin Allah ne jawabin Allah ne Allah yake yi ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko za su yi tunani su aikata abin da yake daidai su nisanci abin da yake ba daidai ba idan ba ku manta ba jama'a mun dauko tattauna wannan aya musamman daidai gabar da Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu a daidai wato shafi na 461 a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi haka dai ko a inda malam yace qawluhu ta'ala wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum al-Imam al-Qurtubi kamar yadda ya saba yace fi 11 mas'alatan a cikin wannan aya ko a wannan gaba akwai mas'aloli guda 11 da yake so ya tattauna maka a hankali ba da gaggawa ba ba da garaje ba idan ba kuma ta ba mun tattauna mas'ala ta farko zamu tafi kai tsaye ko kuma mun shiga mas'ala ta biyu ma ko mun kusa gama tattauna mas'ala ta biyu in ba mu manta ba sai lokaci ya kure ko na'am mas'ala ta farko idan ba ku manta ba malam ya tattauna mana mas'alar inda Allah madaukakin sarki yace qawluhu ta'ala wala tunkihu ay la tuzawwiju almuslimata min almushrik al-imam al-qurtubi yace dukkan malaman wannan al'umma sun hadu akan cewa bi halatta mushriki ya sadu da wacce take musulma mu'mina ba ta kowace fuska malam yace saboda abin da yake tattare da haka na kaskanci ga musulunci sannan mas'ala ta biyu malam ya tafi zuwa ga cewa wannan gaba a cikin wannan aya dalili ne kuma nassi ne karara akan cewa lallai babu aure sai da wali ma'ana ba a aurar da mace sai da wali saboda Allah madaukakin sarki cewa yayi wala tunkihul mushrikina kaga tunkihu daga ankaha yunkihu ma'ana fi'li ne sulasi mazidun bi harfin wahidin مزيد بهمزة في أوله أصله لازم فصار متعديا بزيادة حرف أحد أحرف الزيادة عليه معنى أصلي دا ماما لميسكتي ينادى قتكين معاني صيغ الزوائد إذا فعل يزم الثلاثي ليكم لازم إذا أكار مش حرفي أتكينشي تو ينازم متعد إلى مفعول واحد idan ya zama muta'addin ne ila maf'ulaini sai ya zama wato ila maf'ulin wahidin sai aka yi mishi ziyada to yana zama muta'addin ila maf'ulaini malamai suka ce wa hakaza wannan malaman lugali suke bayani dan haka kenan abinda nake so mu fahimta inda yace wala tunkihul mushrikina kada ku aurar da ƴaƴanku ga mushrikai kaga sai ya zama muta'addin ila maf'ulin wahidin ba'ada an kana laziman ina fata an fahimta da wannan ne malabe suka ce kenan ashe mata aurar da su ake yi kenan duk sadda za a aurar da mace to lallai yana daga cikin rukunnan aure lallai akwai wali bai halatta ba kuma ba daidai bane kuma idan aka yi to sai an saki matukar aka aurar da mace ba tare da wali ba idan ba kuma ta ba mun tattauna wannan mas'alar inda har malam ya kawo wadancan ayoyi da wancan hadisi wanda mun bayyana hadisi ne ingantacce tabbatacce ne insha Allah hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaice shi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda hadisin da annabi yace la nikaha illa bi waliyin malamai suka ce hadisi ne mursali amma dai hadisi ne tabbatacce gaskiya saboda hatta al-Imam as-Sakhawi da yazo sharhin wannan mas'alar a cikin sharhin da yayi wa Alfiya ta Iraqi ya tabbatar da wannan hadisin ko da yake mursali ne to amma wanda yayi irsalin a cikin hadisin malamai suka ce na farko siqatun amintacce ne sannan kuma dhabiqun mutum ne wanda yake da cikakkiyar hadda wanda ba a tuhumar shi game da raunin hadda shine har Imamul Iraqi yake cewa menene wancan baiti yake cewa ma akawni man arsalahu kaljabali bi wasli la nikaha illa bi wali ma akawni man arsalahu kaljabali a cikin alfiyar shi ta Iraqi ina fata jama'a mun fahimta ma'ana babu wato wata kura game da ingancin wannan hadisi insha Allah daga ƙarshe al-Imam al-Qurtubi yake cewa waɗannan ayoyi da wannan hadisi da muka karanta malam yace faqat ta'abada al-kitab wa sunna ala alla nikaha illa bi waliy al-qur'ani da sunna sun ba da ƙarfi game da lallai babu aure sai da waliyi ma'ana duk auren da akai babu waliyi to wannan auren lallai ya baci wannan aure lallai sai an sake shi saboda ka'ida ce malamai suka ce annahyu yaqtabi al-fasad ko annafyu yaqtabi al-fasad ina fata mun fahimta an hana kayin abu sai kaje kai an fahimta jama'a an ce kada ai kasuwanci idan aka kira sallar juma'a kada ai kasuwanci to sai ka kulla kasuwanci tsakanin kai da wani kuma bayan an kira sallar juma'a shin wannan kasuwancin ya kullu koko idan aka dawo sallah sai an sake sabon ciniki an fahimta da kyau malamai suka ce anan annahyu yaqtabil fasad ma'ana idan aka hana ka abu sai ka je kai to aikin ya baci ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sanan jama'a mun shiga zuwa ga tattauna mas'ala ta biyu ko ta uku afwan ko ba mu ketara kanta bane zamu tashi inda yace wa qala abu yusuf ko shafi na 466 malam yana bayyana cewa lallai mace bai halatta ta aurar da kanta ba ko ta aurar da watanta dan haka idan mace ta aurar da kanta to auren bai yi ba ko mace ta aurar da watanta to auren bai yi ba malam sai ya kawo mana wani asari wanda aka samo daga al-Imam az-Zuhri da shi da al-Imam Sha'bi da babban malamin hadisi ko kuma malamin fiqhu malam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit al-Kufi a inda suka ce idan mace ta aurar da kanta wanda ya dace da ita mace ta aurar da kanta wanda ya dace da ita ita ta zama ita ce alwalin kanta to malaman nan suka ce to auren yayi suka ce fa nikahu ja'izun auren yayi walil awliyai an yufarriqu bainahuma amma fa wato wadanda suke waliye za su iya rabawa amma dai auren yayi amma al-Imam Ibn al-Munzir yace lalle wannan magana da al-Imam Abu Hanifa ya fade ta malaci fa mukhalifun lis-sunnah to ta saba wa sunna saboda sunna cewa tayi la nikaha illa bi waliyi shi kuma Abu Hanifa da shi da al-Imam az-Zuhri da al-Imam Sha'bi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sai suka ce wai idan har mace ta aurar da kanta wanda ya dace kufinta to auren yayi al-Imam Ibn al-Munzir kamar yadda yazo a cikin littafin al-Ishraf yace wannan maganar ta saba wa sunna kharijun an qawli aksari ahli al-ilm, wannan maganar ta ci karo da maganganu na mafi yawancin malaman ilimi, wa bil khabari an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama naqul al-imam ibn al-munzir yace to mu dai da hadisin manzon Allah zamu fatawa da shi zamu dogara shi zamu karkata zuwa gare shi ba fatawar da ta sabawa hadisin annabi ba ko daga wata fito ina fata jama'a mun fahimta to kaga wannan wannan jama'a akan shi ne fa jama'a manhaji na salafiya ya gini shine duk maganar da ta sabawa alqur'ani da sunna ko min girman wanda yayi ta to lallai ba a bin ita magana ana aje ta ne a dauki abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna kenan ashe ba bin mazhabi bane matsala ta'assubanci ga mazhabi shine matsala kana maliki ka ci gaba da malikiyar ka amma idan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma hadisin sai ya zama mazhabin da kake akai ya saba wa hadisin to lallai ka rabu da wannan mazhabin kai marmaza ka kama hadisin dan idan ka ci gaba da bin mazhabin da nufin kai dan malikiya ne ko kai dan hanafiya ne ko kai dan hanabila ne ko kai dan shafi'iyya ne to lallai ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka saba wa abinda su waɗannan malaman mazahib din suke akai dan su da kansu sun ce idan hadisi ya tabbata to mazhabin su ne idan sahha alhadith fa huwa mazhabi ina fata jama'a mun fahimta kenan su ma sun barranta daga wannan mazhabin naka da kake riko da shi haka dan fodiyo ya fadi a cikin littafin shi hidayatu tullabi ila tariqis sawab yace idan hadisi ya tabbata la yusamma mazhaban li ahadin in dai hadisi ya tabbata daga annabi to ba a cewa mazhabin malikiya ne ba a cewa mazhabin shafi'iyya ne abinda ake cewa shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yajibu tibauha ala kulli muslimi wajibi ne ga dukkan musulmi ya rabu da duk abin da yake akai ya bi wannan sunna in ya bi sunnar manzon Allah ya koyi da shi kuma kaji koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle wannan cikakkiyar da'a ce ga Allah madaukakin sarki wanda wannan yana nuni game da soyayyar da kake wa Allah to soyayya ce ta gaskiya dan yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda yayi min da'a to Allah yayi wa da'a haka Allah yace man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yayi wa manzo da'a to Allah yayi wa da'a ina fata jama'a mun fahimta dan haka mu ma sai mu ce kamar yadda al-Imam Ibn al-Munzir yake cewa wa bil khabari an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naqul kuma dai da hadisi muke fatawa jama'a ina fata mun fahimta dan haka la yajuzu nikahu illa bi wali maganar al-Imam Abu Yusuf yace qala Abu Yusuf la yajuzu nikahu illa bi waliyin bi halatta ay aure ba sai da wali wali fa in sallama al-wali malan yace amma idan wali ya sallama walicin shi zuwa ga wani wannan wani sai ya aurar da ita malan yace jaza to auren yayi wa in aba an yusallima wazawju kufun ajazahu al-qadi idan har wali mana wani wanda ba waliyin mace ya aurar da ita ba waliyin ta sai ya kiyadda da wannan auren ya ki zartar da auren ya ki tabbatar da shi kuma sai ya zan ita da aka aura ma wanda aka aura mata kufinta ne ya dace da ita mai addini ne irinta malam sai ya ce ajazahul qadi sai a samu alkali ya tabbatar da wannan ba za a kalli wannan waliyin nata ba malam ce wa inna ma yatimmu nikahu fi qawlihi hina yujizuhul qadi wa huwa qawlu muhammad ibn al-hasan wa qad kana muhammad ibn al-hasan يقول يأمر القاضي الولي بإجازته wannan malami mai suna Muhammadu dan Hassan shi ko cewa yayi idan akai irin wannan auren to alkali ne zai tirsasa shi waliyin lallai ya zartar da wannan auren ya tabbatar da yayi sai ce fa in lam yaf'al idan ko har shi waliyin ta na asali bai tabbatar da auren ba ista'nafa aqdan, sai a sake sabon daurin aure. Ma'ana wannan auren bai yi bace ne. Bale ce wala khilafu baina Abi Hanifa wa ashabihi annahu idha azina laha waliyuha fa aqadat an-nikaha bi nafsiha jaza. Wa qala al-Auza'i idha wallat amraha rajulan fa zawwajaha kuf'an fan-nikahu jaizun wa laysa lil-waliyyi an yufarriqa baynahuma illa an takuna arabiyatan tazawwajat mawlan. وهذا نحو مذهب مالك على ما ياتي اتكايت مالن يجي وحمل القائلون بمذهب الزهري وانت مذهبنا الامام الزهري ده الامام الشعبي ده الامام ابو حنيفه ده سكتي اذا مت تاورر ده كانت ga wanda ya dace da ita auren yayi an fahimta wadannan wadanda suka tafi akan wannan mazhabin sai suka fassara maganar annabi an gane ma'ana wa hamala alqa'iluna bi madhhabi az-zuhri wa bi hanifata wa ash-sha'bi qawluhu alayhi as-salam la nikaha illa bi waliyyin 'ala al-kamal la 'ala al-wujubi kuji wani ta'awili jama'a wadanda suka tafi zuwa ga wancan mazhabin cewa idan mace ta aurar da kanta ga wanda ya dace da ita ko babu waliyyi auren yayi sai suka dauki maganar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama da yace la nikaha illa bi waliyin sai suka dauki maganar suka fassara ta da wata irin fassara shine ma'anan hamal alqa'iluna din sai suka fassara ta da wata irin fassara ay alal kamali cewa auren yayi amma dai bai kammala ba jama'a ku ji suka ce ay auren yayi ma'ana waliyi to cikar aure ne amma ba sharadi ne na rashin wato yuwar aure ba ma'ana da za a yi auren babu waliyi auren yayi ko da yake akwai dan na kasa a cikin shi kun fahimta da kyau kuwa sai suka ce la alal wujubi ba ana nufin wai waliyi wajibi ne a aure ba kun ji yadda suka fassara wancan hadisin la nikaha illa bi waliyin sai suka ce ay alal wujubi kenan wato kenan abinda suke so su ce kasantuwar waliyi a cikin daurin aure to mustahabbi ne ba rukuni bane ba sharadi bane ta yadda koda babu shi to auren yayi kun fahimci wannan ta'awilin gaskiya wannan jama'a kuskure ne ba daidai bane ba daidai bane wannan ta'awili ne wanda yakan kai ga ta'dilun nusus kin aiki da nasoshi wanda wannan fassara tayi nisa da fassarar da take daidai jama'a haka aka samu jama'a wasu suke ta'awilin wancan hadisi na Hudhaifa hadisin cin da yake ingantacce wanda yazo game da bayani akan i'tikafi yanzu ba azumi muke fuskanta ba jama'a i'tikafi ana yin shi a kowane masallaci daga cikin masallatai koko sai na juma'a koko sai dayan masallatai guda uku al-ikhtilafin fi ma bainal qa'ilina bihi waɗanda suka ce ana itikafi a cikin dukkan masallatai na juma'a sai suka dauki wancan hadisi na Hudhaifatu dan Yaman ku ji jama'a sai suka yi ta'awilin shi ta'awili zamu ce sai suka yi ta'awilin shi sai suka murde ma'anar shi da annabi ya ce la atikafa illa fil masajidi salasati la atikafa illa fil masajidi salasati babu itikafi sai a dayan masallatai guda uku sai suka ce ai wannan hadisin yana nuni akan babu cikakken itikafi amma na kasashen itikafi ba to akwai shi a sauran masallatan amma cikakke fa to sai a dayan waɗannan masallatan guda uku sai suka ce ai taqdiruhu la atikafa kamilun illa fil masajidis salasati wallahi jama'a wannan ta'awili ne dan cewa ai lace annafiya lil jinsi laha ismuha wa khabaruha cewa la atikafa ismu la annafiya lil jinsi wa sai suka ce ai wa khabaruha mahdhufun taqdiruhu kamilun wannan ta'awili ne jama'a ni ma in naso sai na kaddara na ce taqdiruhu la atikafa mawjudun ko kuwa jama'a tunda sun ce la atikafa kamilun tunda ai dama taqdiri babi ne wanda yake mai fadi ausa in yace kamilun ni ma sai na ce mawjudun wani shi ma sai yace kaza ina fata jama'a mun fahimta amma duka waɗannan matsalolin jama'a menene ya kai zuwa gare su shine ta'awili abinda ake so a ce shine za a iya itikafi a cikin dukkan masallatan juma'a wannan fatawar jama'a kuskure ce ba daidai bace dan haka ƴan uwa ahli sunna wallahi a gyara ba daidai bace ko karanta littafin qiyam ramadan na malam nasiruddin al-albani da kuma littafin al-insaf fi masail al-i'tikaf ya tattauna wannan mas'alar wanda a cikin littafin da yazo daidai kan mas'alar sai da yayi wata nasiha kusan shafi 1 da rabi yake cewa jama'a duk abin da muke akai muna bin abin da ya tabbata a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace tsawon lokaci idan muka gano abin da muke akai kuskure ne ba daidai bane yace to yafi mana sauki abu ne mai sauki mu bar wannan mu dawo mu bi abin da sunna ta tabbata da shi yake cewa malamin su malam Nasiruddin al-Albani yake cewa ya kai shekara 20 yana fatawa cewa a iya i'tikafi a cikin waɗannan masallatai na juma'a yace amma falamma waqaftu ala hadithin sahihin muttasil as-sanadi marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na rabu da wannan fatawar da an san mu akan ta shekara 20 sai muka rabu da ita muka dawo na qulu bi hadha al-hadith muna fatawa da wannan hadisi to kaga wannan yana nuni akan kai din nan ko to cikakken ahlus sunna ne amma asad da ka gabatar da sarranka ka kawo ta'awilat to wannan jama'a yana nuni akan wallahi akwai alamar tambaya akan cewa kai ahlus sunna ne wasu akwai ahlus sunna kuma akwai ahlus sunna kware da gaske jama'a kware da gaske su ne waɗanda suke su to ba a isa a raba su akan abin da suke akai ba dan su sai a ce to yanzu kenan kuna nufin mun bata kuna nufin abinda muke akai bata ne sai a ce a kuskure ne da ba wanda ya wuce ya samu kanshi a ciki dawowa ka bar wannan ba yana nuni akan wancan ibadar da kake ko waɗanda suka mutu akan ibadar Allah zai kama su ba akwai uzuri ku tuna da tambayar da waɗannan sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi yake sallah yana fuskantar baitul maqdis daga ƙarshe Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al masjid al haram sahabbai sai suke tambayan annabi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina hukuncin salloli da ƴan uwan mu suka yi tai suna fuskantar baitul maqdis gashi sirrasu suna wannan sallah ina hukuncin sallar su ina matsayin sallar su a wurin Allah Allah sai ya saukar da ayar wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imanin ku ba me ake nufi da imanin ku a cikin wannan ayar malamai suka ce ai salatukum muwajjahatun ila baitul maqdis sallar da kuka yi tai kuna fuskantar baitul maqdis Allah ba zai tozartar da ita ba kenan abinda kake akai idan har ya zama kuskure ne daga baya ka fahimta to wallahi ka aje wannan abin ka dawo ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata mun fahimta abinda ya kai ni ga buga wannan misali shine fassarar da waɗannan suka yi wa wannan hadisin cewa la nikaha illa bi waliyin kenan su ma sai su ce ai la nikaha su ce me kenan kamilun ko wani abu makamancin wannan da gurgurdan kaddarawa da suke yi jama'a wannan kuskure ne ba daidai bane ahlus sunna lalle ku gyara Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi nan malam ya ci gaba da kawo wato waɗannan matsaloli waɗanda suke da alaka da hujjar da su Abu Hanifa da Sha'abi da Zuhri suka tafi akai game da ba laifi mace za ta iya aurar da kanta wannan dai mazhabi ba daidai bane kamar yadda muke fadi to amma afwan bari mu kai ƙarshen matsalolin ta kuma kafin mu tafi zuwa ta gaba malan yace wa fil muwatta yazo a cikin muwatta anna aisha radiyallahu anha zawwajat bint akhiha abdurrahman wa huwa ghaib kun dai ji mun ji cewa mace bata aurar da mace kuma mace bata aurar da kanta to sai al-imam al-qurtubi ya kawo wannan asari da ya ruwaice shi a cikin Muwatta juz'i na biyu shafi na 555 yace anna Aisha ta radiyallahu anha zawwajat binta akhiha Abdurrahman, Aisha ta aurar da ƴar dan uwanta Abdurrahman wa huwa ghaibun a lokacin bayanan alhadisa, ta karanta hadisin har zuwa ƙarshe. Yanzu kun ga kamar wannan asarin yana cin karo da waɗancan nasoshin da muka wuto a baya ko, to za ku zo ku ji amsar da za a bayar game da wannan. Malai ce wa qad rawahu ibn Jurayj an Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr an abihi an Aisha radhiyallahu anha annaha ankahat rajulan huwa al-Munzir ibn al-Zubayr imra'atan min bani akhiha فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكع ثم قالت ليس على النساء إنكاح. الإمام ابن جريج يا رويت أثري دقى عبد الرحمن دن قاسم دن محمد دن أبي بكر دقى محي فينشي القاسم كينن جماع عن عائشة دقى عائشة الله يقارى متير دا yace annaha ankahat rajulan, Aisha ta aurawa wani mutumi wata ƴa. Waye wannan mutumin da Aisha ta aura mishi? Sai aka ce huwal Munzir ibn Zubair, shine Munzir dan Zubair. Me Aisha ta aura mishi? Imra'atan min bani akhiha, ta aura mishi wata ƴa daga cikin ƴaƴan dan uwanta. فضربت بينهم بستر غايد الامر يفارو سي تسني وني شامكي سكاننتا دشي ده ودند سكا زو كربن دورن اورن معنا سي زما كو كاتي اكو لابله كو كما تانا من وراء حجاب ان فهمتا. ثم تكلمت عائشة سي تاي مغانا اكا تتاونا ده ايتا غما ده ابين ده يشافي صداكي غما ده ابين ده يشافي كذا غما ده ابين ده يشافي سيغه شيني معنا ثم تكلمت ده. Bayan duk an gama tattauna komi, malam yace hatta idza lam yabqa illa al-aqd, sai da ya zama babu abin da ya rage sai dai a daura aure. An fahimta da kyau jama'a? Amarat rajulan, Aisha sai ta umarci wani mutumi fa ankaha, sai ya karbi walicin wannan ƴar dan uwan Aisha. An fahimta? Sai ya asalin daura auren. Thumma qalat, sai Aisha tace laysa 'alan nisa'i inkahun, babu aurarwa akan mata, mana mata ba su zama waliyai su aurar ko kuma su aurar da kansu ko su aurar da wanansu. To yanzu kenan kaga wancan asarin da Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta da yace Aisha ta aurar da ƴar dan uwanta, kun ji ashe ba ta mubasharanci auren ne ta zama waliyinta ba. Allah ya sa jama'a mun iya fahimtar wannan. Malam yace fal wajhu fi hadisi Malik anna Aisha taqarrarat al mahr wa ahwal al nikah, wajhin da ya faru a hadisin can na Malik a cikin Muwatta, Aisha ta tabbatar da sadaki da halin da auren ya kamata ya kasance a kai. Amma wa tawallala aqada ahadu asabataha, wani cikin danginta ko ƴan uwanta sai ya jibinci daura auren, shine ya zama alwali din. Ina fata an fahimta. Sai malam yace wa nusibal aqdu ila Aisha, sai aka danganta daurin auren zuwa ga Aisha, kenan ashe ba ita ce ta zama alwalin ba ke. Jama'a mun fahimta da kyau? Lamma kana taqriruhu ilaiha, saboda tabbatar da daurin auren ita ce ta tabbatar. Amma wa ya daura auren? Namiji ne ya daura auren. Kaga dai har yanzu kenan laysa 'alan nisa'i inkahu. Ina fata jama'a mun fahimta wannan asari na biyu na Ibn Jurayj. Ka je ka duba al-Imam Tahawi a cikin Sharhu Ma'ani al-Athar juz'i na 3 shafi na 10 daidai. Ina fata mun fahimta jama'a, kun ji wannan matsala ta biyu game da abin da ya shafi al-wali da kuma cewa ba a aurar da mace sai da wali. Dan haka a takaice talkhisin wannan matsala ta biyu da al-Imam al-Qurtubi yake so ya tabbatar mana, mace ba ta aurar da mace kuma mace ba ta aurar da kanta. Dalili akan haka ayoyin can na Al-Qur'ani da malam ya asalin kawo mana, sannan kuma dalili a cikin sunna shine wannan hadisi na la nikaha illa bi waliyin, sannan dalili a cikin ayyukan sahabbai, to shine wannan aiki da Aisha ta yi, ko da yake an samu wasu daga cikin waɗanda suke malaman farko ne irin su Al-Imam Az-Zuhri da Sha'bi da Abu Hanifa sun saba game da wannan mas'alar, waɗanda suke la yutabu alaiha, ba a bin su akan irin waɗannan mas'alolin. Ina fata jama'a mun fahimta wannan shine khulafa ta wannan mas'ala ta biyu da malam ya asalin tattauna mana. Mas'ala ta uku malam yace as-salisa zakar ibn khuwayz mandad, wani malami mai suna ibn khuwayz mandad a cikin tafsirin shi jama'a ya ambata cewa wa ikhtalafatir riwayatu an malikin fil awliya, riwayoyi da aka samo daga Imam Malik sun yi sassaba, ma'ana sun yi sabani mas'aloli, an samu sabani game da riwayoyi da aka samo daga Maliku fil awliya game da waliyai. Waliyai jama'a ba ana nufin waliyai aka sun waliyan Allah da waliyan shedan ba, ba wannan nake nufi ba, ina fata mun gane. Kaga wannan sai an zo karatun al-Furqan kenan, nan ne za a tantance awliya'ur rahman da awliya'ur shaytan. Waliyan da ake nufi anan sune waliyai na daurin aure. To riwayoyi sun zo daga Maliku amma sun saba game da su wane ne waliyai, su waye kamata su zama waliyai a cikin dangin mace, waye kamata ya zama waliyi, manhum su wane ne waliyan. Fa qala marratan, a wata riwaya wata da aka samo daga Maliku sai ya ce kullu man wada'a al-mar'ata fi mansibin hasanin fa huwa waliyuha, duk wanda ya kula da mace ya aje ta a wuri mai kyau, ya bata abinci mai kyau, ya kula da rayuwarta, to shine waliyin ta a cikin ƴan uwanta. Jama'a kun fahimta, mace ko kuma ƴaƴa ne sai aka kwanta aka rasu aka bar su, to waye zo ya kula da su a cikin dangi, ko ma ba a cikin dangi ba, shine maganar Maliku a wannan riwayar. Dan uwanta ne ya zo ya kula da ita, ko ko ba dan uwanta bane amma dai ya kula da ita, ya kula da rayuwarta, karatunta, cinta, shanta, abinda ya shafi suturarta da rashin lafiyanta. Maliku yace kullu man wada'a al-mar'ata fi mansibin hasanin fa huwa waliyuha, sai yace sawa'un kana min al-asabati am aw min dhawil arham, yana daga cikin waɗanda za su gaje ta ko ko ɗan dangi ne gaba daya, ma'ana dan uwa ne na kusa ko dan uwa ne na nisa, awil ajani ko ko ma wani ne daban wanda babu dangin iya ba na baba, awil imami ko ko shugaba ne, awil wasi ko ko wanda akai wa wasici ya kula da ƴaƴan wani da zai kwanta ya rasu. Jama'a mun fahimta da kyau, kenan waɗannan gaba ɗayan su suna matsayi ɗaya na su zama waliyan mace matukar sun kula da ita. Malam yace wa qala marra, to kun ji fatawar farko ta Imam Malik, riwayar farko da aka samo daga gare shi, wa qala marratan, a wata riwaya kuwa Maliku cewa yayi al-awliya'u min al-asaba, waliyan mace to suna zama ne daga cikin ƴan uwanta, danginta, waɗanda akwai gado tsakaninsu. Sai ce fa man wada'aha minhum, dan haka daga cikin ƴan uwanta, kaga an cire al-ajanibu, an cire al-imamu, an cire al-wasiyyu, ina fata mun fahimta. Daga cikin ƴan uwanta wanda malai ce fa man wada'aha minhum fi mansibin hasanin fa huwa waliyuha, cikin ƴan uwanta duk wanda ya kula da rayuwarta, ya kula da kaza, ya kula da kaza, to shine waliyinta. Jama'a kun ji waɗannan riwayoyin daga Imam Maliku, malam yace wa qala Abu Umar, malam zai zo ya tabbatar mana da wanne ne daidai kuma menene abin da yake daidai. Wa qala Abu Umar, Abu Umar ibn Abdul Barr yace qala Malikun, Imam Malik yace fi ma zakara ibn al-Qasim anhu, cikin abinda almajirin Imam Malik mai suna Abdurrahman ibn al-Qasim ya fadi anhu ay am Malikin, yace innal mar'ata idha zawwajaha ghayru waliyha bi idhniha fa in kanat sharifatan laha fin nasi halun kana waliyha bil khiyar fi fasakh an nikah wa iqrarihi wa in kanat dani'atan kal mu'taqati was sawda was sa'aya wal muslimaniyya wa man la hala laha jaza nikahuha wa la khiyara li waliyha لأن كل واحد قف لها وتبت وعك ساموشكم دقى إمام مالك كما يدى الإمام ابن عبد البر يبدي دقى المادر إمام مالك مسونا عبد الرحمن ابن القاسم مالك يجي إذا ما تتأورر دكنت ما تتأورر دكنت باتارد إذن ولي انتبه مالك سيجي إذا انتنا درجة idan gidansu idan tana da matsayi idan tana da mukani idan tana da kudi hajiyar birni ce an fahimta malan sai maliku yace kana waliyun habil khiyar fi fasqin nikahi wa iqrarihi waliyin je yana da zabi zai iya raba auren kuma zai iya tabbatar da auren ma'ana tayi aure ba da izinin waliyin ta ba to amma sai ya zama tana da daraja tana da kudi tana da kaza to waliyin ta na gaskiya na asali to yana da dayan zabi guda biyu ko dai ya tabbatar da auren ko kuma ya asalin rusa auren to amma sai maliku ya ce wa in kanat da ni'atan idan ya zama kaskantacciya ce kun fahimta da kyau kace talaka ce kace baiwa ce kace baka ce kace mummuna ce dukkan fadi duk abin da zaka iya fadi game da ita da za a ce kaskantacciya ce maliku sai ya ce to jaza nikahuha aurenta yayi wala khiyara li waliha sannan waliyin ta bashi da zabin da zai ce a raba auren ko kuma a zartar da shi yace li anna kullu wahidin quful laha saboda ai kowa ma zai dace da ita mana waccan mai kudin to bata dace da kowa ba kun fahimta da kyau ita kuma wannan baka ai duk wanda ya aure ta ma in ma mai daraja ne to ta samu daukaka ne kun fahimta da kyau in ko kaskantacce ne irin ta to kaga dama kufi inta ne kenan dama duk irin su daya kun fahimci fatawar maliku anan malan sai ya ce wa qad ruya an malikin anna sharifata waddani'a la yuzawwijuha illa waliyuha aw sultan kuma an ruwaito wata magana daga maliku cewa mace wacce take da daukaka take da daraja da kuma wacce take kaskantacciya la yuzawwijuha illa waliyuha ba wanda zai aurar da ita in ba waliyin ta ba ko kuma wanda yake shugaba to yanzu kun ji waɗannan matsalolin ko jama'a mecece wacce take daidai malam yace wa hadha alqaul wannan magana ta ƙarshe ma'ana babu bambanci tsakanin mace da take da daukaka da macen da take baiwa ko kaskantacciya game da zartar da aurenta ko raba aurenta babu wani bambanci shine abinda malam zai bayyana mana malam yace wa hadhal qaul wannan magana ta ƙarshe cewa babu bambanci tsakanin ash-sharifa da ad-daniya kaga riwaya ta biyu daga maliku kenan sai ce wannan maganar ikhtara ibn al-munzir al-imam ibn al-munzir shi ya tafi zuwa ga wannan magana cewa ita tafi daidai قال جماعة ابن ديشي وأما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر فغير جائز فغير جائز ابن المنذر يشي ابن دي إمام مالك يتفي أكي نبنبن شي واتكان متندتك تلك كوكس أنتجيا كومر درجة بنبن شي تسكان وتتك درجة ورن زرتد أورن كورب أورن malan yace fa ghairu ja'izin wannan ba daidai bane yace li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qad sawwa bayna ahkamihim fi ad-dima'i saboda annabi ai ya daidaita tsakanin mata game da jininan su me daraja jinin ta daya yake da wacce take wato kaskantacciya idan me daraja tai kisan kai yadda za a yi mata hukunci haka za a yi ma kaskantacciya sawa'an bi sawa'in babu bambanci yaushe maliku kai zaka bambanta inji ibn al-munzir jama'a kun fahimta da kyau kuwa dan haka yanzu ibn al-munzir ne jama'a yake ture waccan magana ta imam malik yace ka ji ma fa kala ga abinda annabi ya fadi game da daidaita mata game da hukuncin jininan su yace al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum musulmi to jinainan su matsayi daya suke suna mataki daya ne ma'ana ba zai yi wa a ce wannan tayi laifi sai a ce to tunda madaukakiya ce a dan sassauta mata hukunci ita kuma waccan tunda baiwa ce kaskantacciya ce a zartar mata da hukunci ba Jama'a kun fahimta da kyau kuwa? Ku tuna da wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa da wato lokacin da aka samu wata cikin kabilun Quraishawa ta yi sata a Madina. A lokacin hukuncin sata ya sauka bai fara aiki akan kowa ba sai akan ta. Quraishawa sai suka girmama abin. To yanzu doka za ta sauka daga wurin Allah kuma ya zama akan Quraishawa dangin annabi dokar za ta fara aiki. Nan da nan akai ta meeting, akai ta taro, ya za a yi aje a samu annabi, ya za a yi dai a danyi sassauci, ya za a yi a danyi kaza, sai aka hadu akan a tura Usama dan Zaid akan ya je gurin annabi saboda yana da kima a gurin annabi. Al-Hibbu ibnul Hibbi aka tura shi gurin annabi, yana zuwa ya je ya jawabi, annabi sai ran shi ya baci, fuskar shi ta canza, yanayin shi ya sauya. Annabi ya tara jama'a a masallaci yace wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha, yace da Fatima za ta yi sata da na yanke hannunta, yar shi kenan kuji, da Fatima za ta yi sata da ya yanke hannunta yar shi kenan. Yanzu ku kalla ya daidaita kenan jininta. Jama'a Fatima ba ta da daraja ne? Tana da daraja da jinin wata, ma'ana kenan hukunci game da abin da ya shafi jini ne, to babu cewa wani dan wani ne, wani tunda yana da daraja, to mutum uku za a kashe a madadin shi. Wannan a musulunci babu wannan. Ina fata jama'a mun fahimta. Gashi ya kawo wannan hadisi, gashi mallam ya ce a kasa Imam Ahmad ya fitar da hadisin da Abu Dawud da Ibn Majah min hadisi Amr ibn al-As radiyallahu anhu, hadisin sahabi Abdullah dan Amr dan As, eh sahabi Amr dan As ko, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Sana al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi da al-Imam an-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra daga Abdullah dan Abbas a gurin Ibn Majah, an fahimta. Sannan Ma'aqilu dan Yasar shi ma dai a gurin Ibn Majah, Ibn Majah ya fitar da hadisin daga Ma'aqilu dan Yasar, ma'ana Ma'aqilu dan Yasar Ibn Abbas da Amr dan As dukkan su sun ruwaici wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina fata jama'a mun fahimta. Idan wannan magana da Imam Malik yayi cewa akwai bambanci tsakanin zartar da auren wacce take da daukaka da wacce take kastantacciya, bambancewar at-tafriqatu to la yajuzu, at-tafriqatu ghairu ja'iz, ma'ana ba daidai bane. Ina fata mun fahimta. Wannan hadisi yana nuni akan wannan mazhabi da Imam Malik ya tafi akai, to kuskure ne ba daidai bane saboda wannan hadisin. Ina fata jama'a mun fahimta. Yana daga cikin guraren da idan da gangan ne bid'a take shigowa a cikin addini, inda nafsi yazo bai farraka ba, bai rabe ba ko, to idan ka raba to bid'a za ta shigo, inda nafsi ya raba kazo ka hade to bid'a za ta shigo, inda nafsi ya tsaya sai ka kara ko sai ka rage to bid'a za ta shigo, inda nafsi yazo yace kaza sai ka sauya to bid'a za ta shigo. Ina fata jama'a mun fahimta. Mafi karanci in baka ce bid'a ba to kuskure zai iya faruwa. Idan har nafsi yazo bai farrake tsakanin abubuwa guda biyu ba, kai sai ka farrake to kuskure zai iya faruwa a wannan rarrabewar kai da kai musu. Bar ne mana misali za mu fi fahimtar al'amarin yadda ya kamata. Idan mutum yana sallah jama'a yayi ruku'u sai ya dago daga ruku'u, ina zai maida hannun shi jama'a? Shin zai saki hannun shi ne koko zai maida hannun shi akan kirji? Jama'a kun fahimta? Nafsi ko dalilin da dukkan waɗanda suka faɗi waɗannan maganganun guda biyu suke dogaro da su, kusan zance hadisi ne kwaya ɗaya, kowanne sai ya auna mishi fahimtar shi akan shi. Shine hadisin da annabi yake cewa thumma rfa' ra'saka min ar-ruku'i, sai ka dago daga ruku'u, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, har sai kowanne kashi ya koma inda yake. Wasu sai suka ce to ai hannunka a inda yake, ai in kana tsaye a haka yake, a sake yake ba akan kirji yake ba. da haka sai suka ce yanzu mayar da hannu bayan dagowa daga ruku'u to kasa za a yi sakin hannu za a yi suka ce saboda hadisin ya ce har sai kowace gaba har sai kowane kashi ya koma inda yake wadancan kuma sai suka ce a ai hannu a cikin sallah a tsaye a cikin sallah ai na hannu yake jama'a a kirji yake saboda wancan hadisin da annabi ya ce mu inna ma'asharal anbiya mu annabawa an umurce mu da mu dora hannayenmu na dama akan wato wannan hagu a cikin sallah kenan idan mutun yana tsaye a sallah hannun shi a ina yake a kirji wannan nasi abin da yazo ya bayyana kenan bai farrake tsakanin qablar ruku'i da ba'dar ruku'i ba kun fahimta da kyau kuwa idan kana tsaye a sallah sai yazan nassin da yazo bai ce in kana tsaye a sallah kafin ruku'u ne hannunke yake a kirji ba banda bayan ruku'u nassin bai farrake ba bai rarrabe ba bai bambanta ba kun fahimta jama'a kenan idan kai ka bambanta kace akwai bambanci tsakanin bayan ruku'u da kafin ruku'u to at-tafriqu yahtaju ila dalilin ke ka kawo dalili ina dalilin da ya farrake jama'a kun fahimta da kyau kuwa idan babu dalili to sai a koma zuwa ga asalin abin da nassin yake bayuwa zuwa gare shi shine adamu tafriq adamu tafriq shine idan ka tafi ruku'u kan ka tafi yadda hannunka yake a kirji to haka in ka dago daga ruku'u haka hannunka zai koma kirji ina fata jama'a mun fahimta wannan mas'alar jama'a mas'ala ce ta sabani tun daga kusan zamanin malaman farko kusan su Imamu Ahmad ma sun yi ta kofsawa har zuwa manyan malaman hadisin wannan zamani amma dai mas'ala ce fiqhiyya bata kai araba kai ba bata kai araba masallaci ba bata kai a bid'antar ko a kafirtar ba ina fata jama'a mun fahimta amma dai nayi mana misali ne game da inda nassi yazo a dunkule bai yi tafriki ba to kai kada kai tafriki inda ya tafriki to kai kuma kada ka hade ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to sannan gashi mamalin yace al-qarabi'a mas'ala ta hudu wa ikhtalafu fi nikahi yaqa'u ala ghairi waliyin mun karanta ko eh can shafi na 469 inda yace al-rabi'a mas'ala ta hudu wa ikhtalafu fi nikahi yaqa'u ala ghairi waliyin thumma yujizuhu al-waliyyu qabla ad-dukhul fa qala malikun wa ashabuhu illa abdul malik zalika ja'izun إذا كانت إجازته لذلك بالقرب وسواء دخل أو لم يدخل هذا إذا عقد النكاح غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسها فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال وإن تطاول وولدت الأولاد ولكنه يلحق به الولد إن دخل ويسقط الحد ويسقط الحد حد ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال قال ابن نافع عن مالك الفسخ فيه بغير طلاق ما لم يسني ساباني جمدا النكاح يقوى على غير ولي متى أوري باتارد ولي با mace tayi aure ba tare da waliyi ba thumma yujizuhu al-waliyyu qabla ad-dukhul sai waliyin ta ya zartar da auren ya yarda yace to ya yarda da auren yayi approving ya sa hannu ya yarda malin yace fa qala malikun maliku yace game da irin wannan da shi da waɗanda suke almajiran shi in banda abdul malik yace wannan auren zalika ja'izun wannan daidai ne sai ce amma fa idza kanat ijazatuhu li zalika bil qurbi idan ya zama waliyin ya zartar da auren ne bayan daura auren ba da jimawa ba ma'ana ba a dade ba ba ai kwanaki ba ba ai satittika ba ma'ana an gama daura auren sai gashi ya sauka a babur ko a mota yace lafiya sai a ce wance ce tayi aure sai ya ce to ni waliyin ta na yarda da auren kun fahimci bil qurbi jama'a bane ce wa sawa'un dakhala aw lam yadkhul shin ya tare da ita ko bai tare da ita ba maliku yace wannan auren yayi amma malan sai yace hadha idza aqada an-nikaha ghairu waliyin amma fa ana magana ne akan idan wani wanda wato ba waliyinta bane ya daura auren, walam ta'qiduhu almar'atu bi nafsiha, ba mace ce da kanta ta aurar da kanta ba, dan in ita ta aurar da kanta to auren ya baci, amma wani ya aurar da ita ba waliyinta ba, waliyinta sai ya zartar a can maganar da ake kenan. To malam sai yace wannan ana magana akan ba fa mace ta aurar da kanta ba, ana maganar wani ya aurar da ita ba waliyinta ba. Malam sai yace amma fa in zawwajatil mar'atu nafsaha, idan mace ta aurar da kanta, wa aqadat uqdatan nikah, ta kulla wa kanta aure, min ghairi waliyin, ba tare da wani waliyi ba, qaribin waliyin nan na kusa, wala ba'idin, kuma waliyin nan nesa, ma'ana akwai matakan walitaka da zamu zo mu karanta a cikin wato wannan al-khamisa mas'ala ta biyar din nan. Waliyi na kusa kamar kace mahaifinta, kaga waliyinta ne, in ba mahaifi wa zai zama waliyinta, next waliyinta, immediate waliyinta, kun fahimta? To zamu zo dai mu tattauna, amma yanzu sai kace da wanta da mahaifinta wanne ne waliyinta na kusa, sai kace mahaifi ko wanne ne waliyinta na nesa, sai kace wanta. Misali, to abinda malam yake cewa shine idan ya zama mace, fa in zawwajatil mar'atu nafsaha wa aqadat uqdatan nikahi min ghairi waliyin, mace ta aurar da kanta ba tare da waliyi ba, waliyin nan qaribin wala ba'idin min almuslimina, waliyin kusa da waliyin nesa, yanzu kun fahimci waliyin kusa da na nesa. Malam yace fa inna hadha nikaha la yuqarru abadan, wannan auren ba za a tabbatar da shi ba har abada, wa in tafawala, ko mun lokacin da ya tsawaita, wa waladatil aulada, ko ya ko mun ko yaya nawa ta haifa, ma'ana ko yaya 20 ta haifa, ko shekaru 50 akai da auren, to wannan auren ba za a tabbatar da shi ba. Malam sai yace sai dai yayan, walakinahu yulhaqu bihi alwaladu in dakhala, idan mijin ya tare da ita a irin wannan auren, aka samu ciki ta haifi da, to dan za a hada shi da mahaifin shi, ma'ana ba za a ce shege bane, ina fata an gane. Wa yusqatu alhadd, kuma za a wato fa za a sauke haddi akan su gaba ɗayan su, ba za a yi musu haddin zina ba, ba za a yi musu wani haddi ko bulala ko wato asalin tsarewa na shekara ko wani abu makamancin wannan ba. Malam yace amma fa wala budda min fasxi zalika nikahi ala kulli halin, dole a raba wannan auren ta kowane hali. Malam yace wa qala ibn nafi'in am malikin, ibn nafi' ya ruwaitu wata magana daga maliku yace al fasxu fihi bighayri talaqin, raba auren za a yi ba tare da saki ba, ma'ana babu wata idda da za ta yi mishi kenan. Jama'a kun fahimci wannan mas'alar da kyau kuwa? Mace wannan mas'ala ta biyar da ta hudun nan abin da take so ta karantar da mu shine, mace idan har ta yi aure ya zamto waliyin da ya mata aure ba waliyinta bane na kusa, da waliyinta na kusa ya zo sai ya tabbatar da auren, to auren yayi. To amma idan mace ya zanto ita ta aurar da kanta ba da waliyi ba, waliyin nan na nesa ko na kusa, to wannan auren har abada ba za a zartar da shi ba, komin yadda lokaci ya tsawaita, komin yawan ƴaƴan da suka haifa, za a raba wannan aure ne ba tare da saki ba, kamar yadda aka samu riwaya daga asalin Ibn Nafi' daga Malik. Kuma wannan maganar jama'a ita ce maganar da take daidai insha Allah. Ina fata jama'a mun fahimta. A taƙaice, al-mas'alatu al-khamisa, mas'ala ta biyar, wahtalafa al-ulama'u fi manazilil awliya'i wa tartibihim, malamai sun yi sabani game da matsayin waliyai da kuma waliyai, jerin waliyai, jerantuwar su, wanne ke matsayin farko, wanne ke biye da shi, wanne ke biye da wanda yake biye da shi har zuwa ƙarshe. Ina fata an fahimta. Fa kana malikun yaqulu, maliku cewa yake, awwaluhum, wanda yafi kamata ya zama waliyin mace a matakin farko, albanuna, sune ƴaƴa, kinji ƴaƴanki, an gane da kyau, su suka fi kamata su zama wato waliyanki a matsayin daurin aure, ku ji jama'a, ba mahaifinki ba, inji maliku. Yace wa in safalu, koda sun yi ƙasa, kaman kace ƴaƴanki, jikokinki, tattaba kunnanki, kama kunnanki da duk abin da zaka ci, shine wa in safalu. Ina fata an fahimta. Yace thumma al-aba'u, to sannan sai iyaye, kace mahaifinki, sannan sai yace mene, wato kace mahaifi, sannan mahaifin mahaifi kaka kenan an fahimta to shi ma har zuwa sama sai kace wa in alauko to kaji a wurin maliku yaya sune ya kamata su zama waliyan mace a karan farko na biyu sannan sai iyaye sai ce summal ikhwa lil abi wal ummi to sannan sai yan uwan mace da suke uwa daya uba daya sai ce summa lil abi sannan sai wanda suke uba daya summa banul ikhwati lil abi wal ummi sannan sai ƴaƴan waɗanda suke ƴan uwa daya uba daya ma'ana ƴaƴan wanki da kuke uwa daya uba daya an fahimta yace summa banul ikhwati lil abi sannan sai ƴaƴan dan uwanki da kuke uba daya summa al ajdadu lil abi sannan sai kakannin uba wa in alauko da sun yi sama kun ji yadda shi imamu maliku ya jiranta yace summa al umuma ala tartibil ikhwa summa banuhum ala tartibi bani al ikhwa wa in safalu summa al maula summa al sultan aw qadhihi sai ya jiro wadannan yace wal wasiyyu muqaddamun fi inkahi al aitab yanzu kun ji abinda maliku ya tafi akai kenan sai ya ce amma al wal wasiyyu wanda aka barwa wasiyar ƴaƴa a matsayinka na uba zaka kwanta ka rasu sai ka dawo amininka sai kai mishi wasiyar ƴaƴanka ya kula maka da su malami zai rasu sai ya barwa wani cikin almajiran shi ko wani cikin malamai abokan karantarwar shi wasiyar ƴaƴan shi mata malam yace to kaga wannan shi ake kira da alwasiyyi malam yace wal wasiyyu kun fahimci al wasiyyu yanzu da ma muqaddamun fi inkahil aitami ala al awliyai wanda aka barwa wasiyya jama'a to shi ake gabatarwa wurin aurar da ƴa mace fiye da wadancan waliyan gaba ɗaya da aka ambata maka ma'ana kaga kenan wasi wanda aka barwa wasiyya gaba yake da ƴaƴa a gurin maliku kamar yadda ya faɗi gaba yake da uba gaba yake da ƴan uwan uba na uwa ɗaya uba ɗaya da na uba ɗaya da ƴaƴansu da jikokinsu jama'a muna fahimta wal wasiyyu muqaddamun fi inkahil aitami fi inkahi al aitami ala al awliya malam yace wa huwa khalifatul abi saboda ai shine khalifar uba ma'ana shine halifan uba shine ya tsaya a matsayin uba wa wakiluhu kuma shine wakilin shi sai ce fa ashbaha haluhu law kana al abu hayyan da haka sai ya zama yanzu matsayin da yake a kai to yayi daidai da kamar matsayin asad da ubansu yake a raye ne jama'a mun fahimta da kyau kuwa kenan idan rikici ya taso tsakanin mutane biyu ko fiye da biyu game da wannan ƴa ko waɗannan ƴaƴa mata da aka mutu aka bar mini ko aka bar su wa ya kamata ya zama waliyinsu wa ke da haƙƙin aurar da su to sai a kalla wa ubansu ya barwa wasiyya idan har wasiyya ubansu ya barta zuwa ga wani to wannan wanin gaba yake hatta da ƴan uwan wato wannan ƴaƴan hatta fiye da ƴan uwan shi shi mamacin ina fata da ma mun fahimta a shari'ar musulunci da haka ba daidai bane a zo a kwace waɗannan ƴaƴa a hannun shi sai da wata maslaha ta shari'a misali tarbiyyar su zata gurbace bai kula da su abincin su shan su suturar su makarantar su to kaga wannan za a kwace a hannun wannan koda shi aka yi wa wasiyya ina fata jama'a mun fahimta dan haka wannan magana tana da matukar muhimmanci jama'a mu kiyaye ta dan jayayya da cene na ce yakan taso so da dama akan ƴaƴa game da abin da ya shafi aurar da su bayan mutuwar iyayensu dan haka jama'a sai mu lura da waɗannan matsalolin kada sabani ya faru a cikin mu da yawa malai cewa qala shafi'i shi ko shafi'i cewa la wilayata li ahadin ma'al abi in dai ubana nan to babu wani wanda za a ce shine waliyin mace kun ji abin da shafi'i ya tafi akai yace fa inna fa in mata fal jaddu idan uba ya rasu to kaka thumma abul jaddi sai mahaifin kaka kaga kakan mahaifin kaka kenan yace thumma abu abil jaddi daga nan sai baban kaka ya ake kiran shi da wasu jama'a baban kaka ma'ana kakanka to baban shi kakanka kakan shi kenan Ya yake kiran shi da wasu jama'a. Nam? Nam? Ba da tawani jama'a. To Allah ya kiyaye. An dai fahimci me nake nufi. Abu Abil Jaddi, kaka ko? To baban baban shi. Baban baban shi ma'ana kaka to kakan shi shi ma. Gwaru gwari kenan. Yace li anna kullahum abun, saboda ai dukkan su iyaye ne. Wal wilayatu ba'da al jaddi lil ikhwa thumma al aqrab. Qala al muzli qala fil jadidi من انفرد بأم كان أولى بالنكاح كالميراث وقال في القديم هما سواء معنى شافئينا دا فتوي بدابيو دا في الجديد دا في القديم دا يسابور فتورشي باين هدورشي دا إمام مالك دا ينكم كافن هدورشي دا إمام مالك معنى كافن شافئي كارو إلمي تو فتوين دا أنا كرنسو فتوين شافئي في القديم fatawoyin da ya kuma bayan karo ilimi da kwasa-kwasai da Imam Shafi'i ya je yayo sai a ce fatawoyin shi fil jadidi ba wai sunan littafai bane jama'a kamar yadda kama ta wahamuhul ba'd wazai ce sun dauka ko al jadid wal qadim littafai ne na Imam Shafi'i a ba daidai bane ina fata an fahimta ai fil jadidi min fatawihi قلت الإمام القرطبي سيتش وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي وأن الأب أولى من الإبن وهو أحد قولي أبي حنيفة حكاه الباجي وروي عن المغيرة أنه قال الجد أولى من الإخوة والمشهور من المذهب ما قدمناه معنى أرويت وتمغناني دق مالك إرم غنر الشافعي فأيتشوا ka uba shine wali na farko babu wani kuma wali tare da shi sai aka ruwaito irin wannan magana ga Imam Malik da Shafi'i wato irin maganar Shafi'i an gane da kyau amma malam sai ya ce abin da yake daidai shine mashhur abin da wato yake shahararriyar fatawa a mazhabin Imam Malik dan ka kumanta al-Imam al-Qurtubi ba Maliki ne dan da yace wal mashhuru min al-mazhabi abin da yafi shahara game da fatawar mazhabin wannan aldin jama'a ku kiyaye alki al-ahadiyya game da mazhabin wani mazhabi yake nufi mazhabin shi kenan to menene mazhabin shi shine maliki ina fata mun fahimta sai ya ce ma qaddamnahu ita ce maganar da muka gabatar maka zaka fahimci wannan dama ai maganar maliki ya fara kawo ina fata jama'a mun fahimta dashi nan malin ya kawo maganganun su Imam Ahmad أحمد يأتي وقال أحمد أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الإبن ثم الأخ ثم ابنه ثم العم وقال إسحاق الإبن أولى من الأبي كما قاله مالك واختاره ابن المنذر لأن عمر بن ابن أم سلمة زوجها بابنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتقو وتمسألة جماعة مهم منشي شيوا da ake gabatarwa akan uba game da abin da ya shafi walici duk har yanzu muna tattauno matsalar ne Qurtubi yana so ya kawo dalili ne akan dashi ake gabatarwa akan uba game da walici sai ya kawo hadisin da Nasa'i ruwaito cewa Ummu Salama matar Annabi to danta ne ya aurar da ita ga manzon Allah mana shi ya zama alwalinta kaga sabanin fatawar الإمام الشافعي ده إمام أحمد كينا إنا فتامون فهمتا أتكيت جماع إذن كجيكا كارن تواتن لما سألو لن ذاكا غتشيوا غسكيا جماع أبن دي كدي دي شيني ما ذهب إليه الشافعي وأحمد مغانا ده شافعي ده أحمد سكة تفزوا غريتا جماع غسكيا إتشي أبن دي كدي دي سبو ده واتو تشيوا أباشيني واتو ولي يمتي كابن دن أي وانا أبني وان دي كأزاهي yanzu mace za a aurar to yanzu budurwa ce ba mace da dan balle a ce shi ake gabatarwa akan uba Allah ya sa jama'a kun fahimta shi al-Imam al-Qurtubi ya goyi bayan wannan fatawar ta Maliku ce saboda shi ma maliki Allah ya sa kun fahimta dan haka fatawar Imam Maliku anan da mazhabin malikiya jama'a ba shine daidai ba ka karanta littafin wato Ibn Rushd wannan littafin jama'a littafin nan na Ibn Rushd Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid da littafin Abu Umar Ibn Abdul Barr al-istizkar. Ina fata mun fahimta. Zaka ga ya ko da yake shi ma fa maliki ne amma shi muhaddiq ne a cikin mabiya mazhabin malikiyya Ibn Abdul Barr. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Da haka jama'a za ku je ku karasa karanta waɗannan mas'alolin wanda gashi mallan ya tattauna su har zuwa mas'ala gashi yace ta shida wa ikhtalafu fi ar-rajuli yuzawwiju al-mar'ata al-ab'ad min al-awliya. Ma'ana mutum waliyin nesa ya aurar da mace ba tare da masaniyar waliyin kusa ba. Ai yanzu mun san waliyin da yake aqrab da ab'ad ko to waliyin nesa ya aurar da wato mace waliyin kusa bai sani ba. Gashi ne ya kawo ita ce mas'ala ta shida da ya tattauna, sannan gashi ya kawo mas'ala ta bakwai har zuwa mas'ala ta takwas ta tara har zuwa jama'a mas'ala ta goma sha ɗaya ta goma ta sha ɗaya kamar yadda ya mana alƙawari, wanda ina ganin jama'a kamar yadda mun yi kusan kasusuwa biyu ko makonni biyu muna tattauna waɗannan mas'alolin, ina fatan jama'a mun fa'idantu da waɗannan abubuwan da muka tattauna. Abinda nake so na bayyana mana daga ƙarshe saboda ana min isharar lokaci, wannan ayar jama'a kamar yadda kuka ji tun a farko ne muqaddimar cewa aya ce da ta sauka a suratul baqara. Tun daga kan wannan ayar da ayoyin da za su biyo bayanta har kusan zuwa kusa da ƙarshen suratul baqara, to ayoyi ne da suke dauke da hukunce-hukunce na abin da ya shafi zamantakewar aure, abin da ya shafi saki, abin da ya shafi matsalolin aure, da abubuwan da suka shafi idda, matan da suka rasu, wato mazajin da matan su, wato matan da mazajin su suka rasu ya za su yi idda, matan da suke da ciki aka sake su wace irin idda za su yi, macen da aka sake ta bayan daura aure ba a tare da ita ba wani irin idda za ta yi, da hukunce-hukuncen abin da ya shafi saki da sauran su. Waɗannan ayoyi da zamu karanto to za su ci gaba da tattauna waɗannan mas'aloli ne, wanda kun ga dukkan su mas'alolin suna da alaka da mu'amala ne na zamantakewar aure, wanda wannan yana ƙara nuna maka ashe suratul baqara lallai sura ce madaniya, dan dama malamai suka ce dukkan surorin da suka fi ba da ƙarfi game da janibin ahkam to surori ne madaniya, surorin da suka fi ba da ƙarfi game da abin da ya shafi al-qisas da at-tauhid da al-aqaid sai suka ce surori ne makkiya. To kaga kenan sai ka ce wannan yana nuni game da lalle suratul baqara sura ce madaniya, saboda ta sauka ne dan ta bayani game da al-ahwal al-ijtima'iyya da abin da ya shafi aqaid da abin da ya shafi zamantakewa da sauran waɗannan al'amuran. Ina fata jama'a mun fahimta. Sannan daga ƙarshe jama'a ina so na yi amfani da wannan damar na ƙara wato kira zuwa ga ƴan uwana musamman matasa ɗaliban ilimi. Ku dage da neman ilimi jama'a. In muka ce neman ilimi shine karatu a wurin malamai kuma karatu a cikin littafi. Karatu a wurin malamai kuma karatu a cikin littafi. Kuma malaman da zaka je kai karatu a gurin su lallai ya zama malamai ne na ahlus sunna. Lallai su zama malamai ne na ahlus sunna. Kada ka tafi karatu neman ilimi, ka tafi zuwa ga malaman bid'a, dan a hankali baka san sadda za su saka maka gubar kin malaman sunna da sunna ba. Ina fata jama'a mun fahimta. Da haka jama'a lallai mu dage, sannan mu kyautata niyoyin mu jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Zan saurara anan jama'a, kana min isharar lokaci ya yi, zan saurara anan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya zonar da kasar mu lafiya, sannan abubuwan da muka fadi ya ba mu lada a kai, abubuwan da muka yi kure saboda karancin ilimi ko kuma wato asalin karancin gogewa da iyawa jama'a, Allah ya gafarta mana. Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu. Allah ya gafarta wa malam Albani. Allah ya kai haske kabarin shi. Allah ya daukaki darajojin shi. Allah ya gafarta mishi zunuban shi, shi da dan shi Abdullahi da matar shi Ummu Abdul Barr. Allah ka karbe su a matsayin shahidai. Waɗannan ayyuka da karatutuka da ake gabatarwa, Allah madaukakin sarki ka ci gaba da gudanar musu da lada. Allah ka ci gaba da kai haske cikin kaburbukan su. Allah ka zauna da kasar mu lafiya. Muna addu'a waɗannan fitintunu da suke faruwa, Allah madaukakin sarki ka gusar mana da su. Allah ka zaunar da su da mu lafiya, ka zaunar da kasar mu musamman yankin mu na arewa lafiya. nan tsorara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيانزو دا نكي مغانا دران تلاتي وچه تيدي دا دران أشرين دا ديغا وتر رجب هجرر منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1435 wacce ta yi daidai da 19 ga watan Mai shekara ta 2014. Wannan shine kasid na 113 daga cikin jerin kasusuwar karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma, karatun da babban malaminmu Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani, Allah ya gafarta mishi ya kai haske kabarin shi ya daukaki darajojin shi. Karatun da ya watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatuttuka namu basu manta ba, a karatun ƙarshe da muka yi mun kwana a aya ta 221 a cikin suratul Baqara. A yau zamu tashi aya ta 222 a cikin wannan sura insha Allah. Ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wayas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Na'am, malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min amrihi wa nafsihi wa nafsi.
Madaukakin sarki ya ce wayas'alunaka 'anil mahid, kuma su sahabbanka suna tambayanka game da al-mahid, wato haila ko kuma masu haila. Asali jama'a, al-Imam Muslim ne ya ruwaita hadisi daga tabi'i Thabit ibn al-Bunani, shi ko yace ya samo wannan hadisi daga sahabi Anas dan Malik, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Anas yace annal yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim. Anas yace yahudawa sun kasance idan mace tana al'ada a cikin su, lam yuakiluha, ba su cin abinci tare da ita, abincinta ma ba sa ci, wa lam yujami'uha fil buyut, sa'annan ba sa tarayya da ita a gida, ma'ana ba su zama a gida daya, balle a daki daya, balle a makwanci daya karkashin shimfiɗa daya, ma'ana koranta suke samar mata da wani dan daki suke a cikin gida daga nesa, amma ba sa kwana a daki daya balle shimfiɗa daya ta hada su. To wannan ɗabi'a da Yahudawa suka samu kansu a kanta, kasantuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda ake kira da Ansar, mutanen Madina, suna zaune da waɗannan Yahudawa tun kafin musulunci, tun zamanin jahiliya. Da musulunci ya zo musu, sai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya, Anas yace fa sa'ala ashabun nabiyyi annabiyya sallallahu alaihi wa sallam, sai sahabban annabi suka tambayi annabin game da ina hukuncin haila, ina hukuncin mata masu haila, shin a iya saduwa da su ko ba za a sadu da su ba, shin a iya cin abincin su ko in sun dafa a ci tare da su ko ba za a iya ba, a iya kwana da su a daki guda ko a gida guda ko ko ba za a iya ba, kamar yadda dabi'un Yahudawa yake. Anas yace fa anzalallahu hadhihi al-aya, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar. Ga abinda Allah madaukakin sarki yake cewa, wa yasalunaka 'anil mahim, kuma su sahabbanka suna tambayanka game da al-mahim. Al-mahim malamai suka ce ya kan zo da ɗayan ma'anoni guda biyu, ko dai ya zo da ma'ana ta haila, ma'ana shi kanshi jinin da ke zuwar wa mata a waɗannan lokuta ƙididdiga gusanannu da gwargwadon ɗabi'ar kowace mace, ko dai ya zama jinin ake nufi, ko kuma ya zama tambaya suke game da ina hukuncin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada. Jama'a kun fahimci ma'anonin guda biyu? Ma'ana ko dai suna tambaya game da hukuncin jinin, ko kuma suna tambaya game da hukuncin saduwa da mata a sa'ad da jinin yake gudanar musu. Allah madaukakin sarki sai ya ce, kul, ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, huwa adhan, shi jinin cuta ne, kazanta ce, kamar yadda aka samu Abdullahi dan Abbas ya fassara adhan bi ma'ana al-qadar, ma'ana cuta ce, ce da su abin kyama ne, kazanta ce. Dan haka fa'tazilun nisaa fil mahidi, a kaurace wa saduwa da mata a sa'ad da suke jinin al'ada, a sa'ad da suke wato wannan ad-dauratu shahriya. Allah sai ya ce wala taqrabuhunna, kada ku kusanci mata da saduwa, hatta yatuhurna, har sai sun tsarkaka daga wannan jinin. Allah ya ce fa idza tataharna, idan suka yi tsarki bayan sun tsarkaka, ma'ana idan suka yi wanka bayan sun tsarkaka daga jinin, Allah ya ce fa'tuhunna min haythu amarakumullah, ku zakke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku. Inna Allaha yuhibbut tawwabin, lalle Allah yana son waɗanda suke tuba daga zunuban da suke aikatawa. Wa yuhibbul mutatahhirin, kuma Allah madaukakin sarki yana son waɗanda suke tsarkaka daga najasa, waɗanda suke nisantar saduwa da mata a lokacin da suke al'ada. Bayani game da abin da ya shafi wannan ayar na kasashi gabobi kamar haka. Gaba ta farko, kamar yadda na fara bayani game da abin da ya shafi al'ada. Al'ada kamar yadda na bayyana mana, akan nufi ɗayan abubuwa guda biyu kamar yadda wannan ayar take ɗauke da shi. Don haka al-mahib malamai suka ce ana nufin al-haib ne. Don haka sai ya zama idan ya zo a bisa wannan ma'anar, to ya zo ne a bisa masdari. Wasu kuma malamai suka ce abinda ake nufi da al-mahib wato shine lokaci, ko kuma ta inda haila ke fitowa, ma'ana lokacin da haila ke zuwarwa mata, ko kuma inda hailar yake fitowa. Da haka sai ya zama bayani game da abin da ya shafi wannan kalma ta al-mahidu sai ya zama ɗayar ma'anoni guda biyu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke tambayar annabi. Malamai suka ce kenan abin da ake nufi ay yas'alunaka, sahabbanka suna tambayar ka anil wafa'i fi zamanil haidi, ma'ana ina hukuncin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada, ko kuma tambaya suke ina hukuncin saduwa da mata ta inda al'ada take fitowa. Kun fahimci fassarorin guda biyu? Da haka wannan malamai suka ce ɗayan waɗannan tambayoyin duk wanda ka ɗauka daidai ne. Kaga idan ka ɗauki tambayar farko, yaushe ne ya halatta a sadu da mata, ina hukuncin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada, kaga ana tambayar a sa'ad da al'ada ke gudanar musu, ko kuma kace suna tambayar ka game da saduwa da mata ta inda al'ada take gudanar musu, ma'ana a sa'ad da al'adar ke gudana a wato asalin ta gaba gare su. Da haka jama'a, waɗannan sune tambayoyi guda uku kamar yadda suka zo a jere. Ta farko, wa yas'alunaka anil khamri, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ta biyu, wa yas'alunaka anil yatama. Sannan ta uku ita ce, wa yas'alunaka anil mahim. Ina fata mun fahimta. Kun ga waɗannan tambayoyi da suka zo a jere, malamai suka ce wannan na nuni yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da ya shafi karantarwa. A babin karantarwa akwai ba da dama ga dalibai su yi tambaya, su yi istifsar game da abin da ya shige musu duhu. Ga dai shi sahabban annabi suna tambayar shi, dan haka ashe tambaya da dalibai za su yi wa malami tambaya irin ta ilimi, to wannan daidai ne, ba rashin kunya bane. Ina fata da ma mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. الإمام أبو بكر ابن العربي أتكن للتافنش تفسير الأحكام يا وتفائدة كما دا أبن ديشا في جنن الآدى يكي تيو الآدى ينا دا سونا يقودا تقوس كاقا دي أنا كيرنش دا الحيبو الحيبو كما يد ونن آية تزود بياني سعنن أنا كيرنش دا العاركو العاركو مچني الآدى سي أكيرات دا العاركو اسم الفاعل. Sa'annan suna na uku ana kiran shi da alfariku, na hudu ana kiran shi da afamisu da sinun, sannan na biyar ana kiran shi da addarisu addarisu, na shida ana kiran shi da alkabiru, wanda wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa haka a cikin alqur'ani surat Yusuf, da Allah madaukakin sarki ya hikaito abin da ya faru tsakanin annabi Yusuf da imra'atul aziz, wannan matar wannan wato wannan sarkin. Allah ya ce falamma ra'aynahu akbarnahu, malamai suka ce akbarnahu ay hibna, mana wannan alkabiru ismun min asma'il haybi. Sana akwai addahiku kamar yadda wannan shi ma yazo a cikin alqur'ani a cikin suratu Hud. Ina fata mun fahimta. Allah ya ce wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat, malamai suka ce ay fahadat. Sa'an yana daga cikin sunayen al'ada akwai atamisu da sa'un, daga can atamisu da sin, nan kuma da cha. Ina fata mun fahimta. Malamai suka ce lallai ita al'ada wata ɗabi'a ce da Allah madaukakin sarki ya halice ta tattare da mata, kuma wata ɗabi'a ce wacce take sananniya tattare da su mata din. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Abu Sa'id yake cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi adha aw fi fitr ila al-musalla, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito zuwa filin idi a lokacin da ya zamto rana ce ta karamar sallah ko babbar sallah. Famarra ala nisa, annabi sai ya wuce ta inda mata suke. Faqala, sai annabi ya ce da su, ya ma'asharan nisa, ya ku taron mata, tasaddaqna, ku yawaita sadaka. Fa inni uritu kunna aksara ahli nar, annabi ya ce saboda an nuna mun ku kuka fi yawa a wuta. Kun ji wa'azin da annabi ya ma mata ke, to matan ba hayaniya suke ba, ba cewa suke an danne musu haƙƙi ba, musulunci ya cutar da su ba, haka suke ba. Fa kulna, sai su waɗannan matan suka ce, da yake jama'a matan sahabbai ne, suna da kan gado, suna zamani ne da wahayi ke sauka, zamanin da albarka ke sauka a cikin shi, da haka sai zama suna da natsuwa, ba su yi hayaniya ba. Ka ji jawabin da suka yi, sai suka ce wa bima ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah da wani sababi ta sa muka fi yawa a wuta? Kala, sai annabi ya ce tukfirna la'na, kuna da yawan tsinuwa mata, kuna da yawan tsinuwa dan kaza kaza, dan kaza kaza kai kaza dan kaza saboda kuna da yawan tsinuwa kuna da yawan zagi annabi sai ya ce wa takfurna al'ashira sannan kuna da bijirewa miji kuna da butulci ga miji mana kuna da kayar baya ga mazajinku sannan annabi sai ya ce da su ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhabu li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakun annabi ya ce ban taba ganin min naqisati aqlin wa dinin wadanda suke da tawaya suke da naqasa a cikin hankali kuma suke da tawaya da naqasa a cikin addini ba azhabu li lubbi ar-rajuli al-hazimi wadanda suke wucewa da kwakwalwa da tunanin mutumin da yake mai kaifin basira ne min ihda kunna fiye da daya daga cikin ku ku mata jama'a kun fahimci jawaban annabi ma'ana annabi yace bai taba ganin wanda ke saurin tafiya da hankalin mutumin da ya zama mai kaifin basira da kaifin hangen nesa kuma ya zamto kudin nan masu naqasashen kwakwalwa ne da fahimta da kuma addini fiye da daya daga cikin ku ba ma'ana ga ku da naqasa ta bangaren addini sannan ga ku da naqasa ta bangaren tunani to amma kuma didda wannan nau'i na rauni to amma kuma kuna saurin tafiya da tunani na mutumin da ya zama mai kaifin basira ne dama kun fahimta da kyau duk girmanka duk malattanka duk kudinka duk shekarunka sai kaga yar karamar mace mai kananan shekaru tana juya ka yadda ka san mota yadda ka san mashin jama'a ba haka bane haka ne me yasa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi kulna sai suka ce wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasulullah ya manzon Allah to menene naqasar hankalinmu da addininmu kala sai annabi ya ce da su alaysa shahadatul mar'a mithla nisfi shahadati ar-rajul shin shedar mace guda daya shin ba rabin shedar namiji bane ma'ana sai an hada shedun mata biyu sannan zai zama daidai da shedar mace daya shin ba haka al'amarin yake ba kulna wadannan sahabbai mata suka ce bala ya rasulullah haka abin yake ya manzon Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi sai an hada shedun mata biyu sannan zai zama matsayin shedar namiji daya haka ko eh shedun mata biyu sa'annan zai hada shedar namiji daya ina fata mun fahimta alaysa shahadatul mar'a mithla nisfi shahadati ar-rajuli sin shedar mace daya in ce ba shi bane rabin shedar namiji jama'a kun fahimta kenan shedar mata biyu to shedan namiji daya kenan ina fata mun fahimta sahabban suka ce bala ya rasulullah kala sai annabi ya ce fa zalika min nuqsani aqliha to wannan shine tawaya da naqasar hankali a wata aya Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin suratul baqara wannan doguwar aya da Allah ya ce anta billa ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ma'ana idan dayar ta manta sai dayar ta tuna mata haka kenan sai ya zama shedun shedarsu su biyu to matsayin shedar namiji guda ne to kaga wannan shine nuqsanu aqliha din kenan sa'annan sai annabi yace alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum to kun ji muallil shahid ina fata mun fahimta shin mace daya daga cikin ku bata kasance idan tana al'ada jinin haila na zuwar mata shin bata kasance ba ta yin sallah ba kuma ba ta yin azumi kulna wadannan mata suka ce bala ya rasulullah haka abin yake ya manzon Allah kala sai annabi yace fa zalika min nuqsani diniha to wannan shine naqasar addininta naqasar addininta ma'ana kenan mace a cikin wata guda idan har al'ada za ta zo mata ba ciki take da shi ba ba yar misila bace karama da bata fara al'ada ba ba tsohuwa ce da ta daina al'ada ba kenan ba za ta iya yin ibada ta sallah na wata guda cikakke ba kenan ina fata jama'a mun fahimta annabi yace to wannan shine nuqsani diniha to wannan jama'a jini na al'ada larura ce ga Allah madaukakin sarki wato larura ce da Allah ya saukar wa mata kamar yadda a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yace wato kullu huwa adhan ce da su wannan jinin to cuta ne jama'a kun fahimta Allah yace fa'tazilun nisaa fil mahid dan haka ku nisanci kusantar mata da saduwa a lokacin da suke jinin al'ada to wannan ayar jama'a tana sauka sai wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masahabban shi waɗannan bayanan to wasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daya ana kiran shi da Usaid ibn Hudayr an fahimta ɗayan kuma ana kiran shi da Abbad ibn Bishr sai suka miƙe suka ce ya manzon Allah afalanu jami'uhunna tunda su Yahudawa koran mata suke a gidaje to mu ya manzon Allah ba za ma mu sadu da su koda suna al'ada ba dan mu ba Yahudawa haushi jama'a kun fahimta tunda Yahudu suna koranta suna kaurace mata ba sa cin abinci da ita abincinta ma in ta dafa ba sa ci sai waɗannan sahabbai suka ce to dan mu ba Yahudu haushi afalanu jami'uhunna ya manzon Allah ba za mu sadu da su ba dan mu ba Yahuda haushi sahabi Anas dan Malik sai yace fataghayyara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai fuskar manzon Allah sai ta sauya ran annabi sai ya baci fushi ya bayyana a fuskar annabi waɗannan sahabbai suna ganin haka sai suka tashi suka fita a wannan majalisi bayan sun tafi sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kyauta ta nono sai manzon Allah ya sa a bi su aje a kai musu Anas dan Malik sai yace sai muka fahimci ashe annabi ba haushin su yaji ba ina fata jama'a mun fahimta dan haka jama'a wannan hadisi kamar yadda na faɗi Muslim ya ruwaice shi haka al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i a cikin kitabus Sunan haka Ibn Majah da Ahmad a cikin kitabul Musnad haka al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin wato littafin shi al-Musnad sa'annan wannan wato sababin nuzul din kamar yadda kuka ji waɗannan malaman sun fitar da su a cikin littafan su an samu wato al-Imam Muqbil wato Malam Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i a cikin wancan littafi nashi as-sahihul musnad min asbabin nuzul ya ambaci wannan sababi aka al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin al-Ujab fi ma'rifati al-asbab da asbabun nuzul na al-Imam al-Wahidi duk sun ruwaici wato wannan sababi na saukar wannan ayar ina fata jama'a mun fahimta dan haka wannan ayar jama'a sai ta tabbatar da lallai ba a saduwa da mata a lokacin da suke jinin al'ada me yasa saboda Allah ya ce qul huwa adhan idan kana son ka samu cikakken bayani game da illoli da manufofi da maqasidu shar'iyya da ta sa Allah madaukakin sarki ya haramta saduwa da mace a lokacin da take al'ada ka je ka dauki littafin At-Tibbun Nabawi na al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya a ciki yake cewa dukkan wani alkhairi wanda yake da alaka da lafiyar ka kai musulmi to Allah madaukakin sarki ya tara shi a wannan gabar a cikin wannan ayar da Allah ya ce qul huwa adhan dan yace saduwa da mace a lokacin da take al'ada to yana sabbabar da cututtuka masu dimbin yawa hatta likitocin zamani sun tabbatar da waɗannan abubuwan a daidai lokacin da gashi alqur'ani shekara 1400 ya sauka ya tabbatar da wannan dan haka jama'a saduwa da mace a lokacin al'ada to yana sabbabar da al-amradu at-tanasuliyya yana sabbabar da yawan ciwon kai yana sabbabar da cututtukan da sai ka je kai bincike tukuna sannan zaka ma tabbatar da adadin yawan cututtukan wannan kun ga musulunci yana bada kula ta musamman game da abin da ya shafi lafiyar musulmi kenan ina fata da ma mun fahimta to kun ga wannan ita ce dabi'a ta musulunci to sa'annan wannan kuma karin mayar da martani ne musamman ga waɗanda suke wato kristoci wanda su kuma babu abin da ya shafe su mace ko tana al'ada ko bata al'ada to za su sadu da ita ne kun ga yahudu sun yi guluwi hum ala tarafin nasara sun yi guluwi hum ala tarafin aidan amma musulunci sai yazo da al'amarin da yake tsaka tsakiya ne wanda shine zai zama maslaha ga musulmi idan sun bi ta. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Yana daga cikin masalolin da nake so zamu tattauna game da wannan ayar. Malamai suka ce أجمع العلماء على أن للمرأة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها duk malamai sun hadu akan cewa lalle mace tana karkashin wasu hukunce hukunce a sa'ad da za ta ga jinin da yake gudana na zahiri wanda yake zuwar mata ta farjinta mace tana da wasu hukunce hukunce kun ga hukunce hukuncin nan gaba ɗaya musulunci ne shimfida mata su waɗanda ba musulmi ba ba su da waɗannan ba su da wannan tsarin kuma ba su da shi kuma ba su san ta inda za su same shi ba famin zalika yana daga cikin waɗannan hukunce hukunce akwai hukunce hukuncin da suka shafi jinin al'ada da kuma jinin haihuwa abu na farko da ya lazimce kike a matsayinki na mace idan kika ga jini lalle ne zaki bar yin sallah ma'ana ba zaki sallah ba zaki azumi ba a lokuta da kwanakin da wannan jinin yake gudanar miki dan haka sallah ba za ki yi ta ba idan ko ya zamto kina cikin sallar sai jini ya zo miki to ba buƙatar sallama ba wata sallama da zaki yanke sallar kawai zaki shikenan sai ki zaman ki ina fata jama'a mun fahimta sa'annan ba za ki sallah ba sannan ba za ki azumi ba kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda da haka jama'a yana daga cikin hukuncin da ya lazumce kike yar uwa a matsayinki na wacce al'ada ya zo mata to sallah halaccinta ya fada akanki kamar yadda wajabcinta ya fada akanki ina ma'anar halaccinta a yanzu ba za ki sallah ba sannan wajabcin sallar ya fada akanki ta yadda ko da jinin ya dauke miki to ba za ki rama wannan sallar ba ina fata jama'a kun fahimta to sa'annan halaccin azumi a wannan lokacin ya fada akanki amma kuma wajabcin azumin yana nan akanki bai fadi ba Allah ya sa kun iya bambance abubuwan kenan idan ta sha azumi bayan jinin al'adanta ya dauke to za ta rama amma idan ta bar sallah ko jinin ya dauke ba za ta rama sallah ba ina fata mun fahimta wannan mahallul ijma'i ne a tsakanin malamai kamar yadda zamu zo mu ji hadisi da yazo a cikin wato sahihul imam al-bukhari da muslim daga wata tabi'iyya mai suna mu'aza tazo gurin aisha ta tambaye ta take cewa ma balus sa'imi taqdi as-sawma wala taqdi as-salah menene yasa mai al'ada wacce jini yazo mata tana rama azumi amma ba ta rama sallah ai duka ta bar su ba ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba to me yasa take rama azumi amma ba ta rama sallah Aisha kafin ta bata amsa sai take cewa ahururiyatun anti ba haruriya ce ke ma'ana kina daga cikin waɗannan mutane waɗanda suke haruriya ne firqatun min firqil khawarij firqatun min firqil khawarij ma'ana ke daga cikin waɗannan mutanen kike ma'ana ke khawarij ce jama'a kun fahimta da kyau dan haruriya din asali suna ne na khawarij an sanya musu wannan suna ne saboda wani guri da suka je suka zauna mai suna Hiraura sai aka danganta aqidar su zuwa ga wannan gurin asali khawarij ne ina fata mun fahimta Aisha sai ta ce mata ke ba khawarijiya ce haruriya ce ke jama'a kun fahimta da kyau me zamu fahimta anan wannan yana nuni akan yana daga cikin usul din su kenan su khawarij ba lalle ya zama khawarij din kowane zamani ba amma yana daga cikin usul na aqidar su idan mace tana al'ada za ta bar sallah za ta bar azumi idan ta tashi ramawa to duka za ta rama ina fata mun fahimta kun ji wannan hadisin sai Aisha take cewa eh wannan tabi'iyya take cewa Aisha lastu bi haruriyatin walakin ni as'alu tambaya kawai nake ni ba khawarijiya bace jama'a kun fahimta sai Aisha take cewa kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wala nu'maru bi qada'i as-salah. Hakan na faruwa da mu, inji Aisha, ma'ana